لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya kaddara mu a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babban malaminmu Sheikh Abubakar Imam Karam, Allah ya ji kansa da rahama. Mun haɗu a wannan masallaci a munasabar mu ta tafsiru suratul Nur. Mun haɗu a wannan masallaci a munasabar karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna nan a cikin tafsirin suratul Nur, wanda a jiya mun karanta aya ta 11, wanda yake faɗin Allah Ta'ala: innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 12. Amma sai dai kafin nan akwai sanarwa kamar haka, akwai abubuwa guda biyu. Abu na farko, kwamitin tafsiri na masallacin tunawa da Sheikh Abubakar Imam Ikara suka nemi taimako a gurin tafsiri na maza, kuma maza gaskiya sun yi kokari yadda ya kamata. Dan anan ma'anar wa laysa dhakaru kal unsa tabtu, cewa maza ba daidai suke da mata ba, dan mata suna maza suna ce maka kwamitin nan yadda ya kamata. Na haka sai kwamitin tafsiri suka ce a gaya wa mata, duk da dai mata talakawa ne da yawansu, tunda sai an ba su suke bayarwa. Kuma yanzu Najeriya sai a hankali, haka ne ko? Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan keɓe mata ya yi musu wa'azi, yake lalle su wato su bayar da sadakar dukiyarsu. Wannan tafsirin ina jin kuɗin da ake sashi ma a midiya kaɗai ya kai miliyan ɗaya da wani abu, tun daga miliyan 700 a rijiyar Kaduna, ga 700,000 a rijiyar Kaduna, ga kuma 800,000 da ake sawa tsakanin Sunna TV Kano da kuma gidan rediyo a Kano. Nan kaɗai ya ce zan miliyan 100,000. Da haka ana buƙatar mata su ma su bayar da nasu gudunmawar, yadda ba za ku yi irin na maza ba, don maza har da mai 500,000, har da mai 250,000, har mai 100,000. Muna gane ha? In kuka daure ko 50,000 kuka bayar, ai ya isa. Allah ya sa mu dace. Wata ba ta da hali kuma ke mana addu'a, ke kwamitin masallacin nan addu'a, Allah ya karfafe su, Allah ya sa wannan abin ya dore har abada. Muna gane ha? To, abu na biyu, in kuma kana neman number account ki juya baya, ga ta can, ga number account nan, ga sunan banki nan, Unity Bank, ga account name nan, kawai sai dai mu ringa jin jimusta account. Dan wani ya zo ya rika min ya ce matan Ikara akwai kuɗi. To, tun da an ce kuna da kuɗi, in dai ba ku bayar ba ga rowat, Allah ya sa mu dani. A abu na biyu sai tambayoyi. Wannan ta ce: assalamu alaikum, malam menene hukuncin uban da ya yi wa ƴarsa Allah ya isa? Gaskiya bai kyauta ba. Shi ɗa ko da kangararre ne addu'a ake masa, amma ita kuma in tuna ta samu ribar rayuwa shi ne ke wa iyayenta biyayya. Duk abin da iyayenku suka ce ku yi, matuƙar ba saɓon Allah ba ne. Muna gane ha? To, lalle ku yi musu da'a. Iyaye sun yi ƙoƙari a kanki, ba abin da ba su yi miki ba. Mahaifin ke ne kuɗin auren da zai auri mahaifi yake, bai san irin wahalar da ya sha a lokacin ba. Aka zo aka samu cikinki mahaifi yake ta sha wahalar ɗawainiya da ke a cikin wata tara ka kawo ki duniya da taimakon Allah. Mahaifin ke ɗauki ɗawainiya har zuwa girmanki, to inda yake babu liberty ya kamata ki mai biyayya sai dai idan ya fada abin da yake sako ne to wannan ba za a mai biyayya ba saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma iyaye ai gwaraza ne sun yi abin azo a gani Allah ya saka musu da gidan aljanna amma duk da wannan kuma koda yarinya ta yi laifi kada ubangi mata Allah ya yi mata addu'a muna gane ha yi mata addu'a mahaifiyar na taba ganin wani tarihi haka na tattaunawa da Abdulrahman Zubi ya ce faruwa a cikin tarihinsa mahaifiyarsa in yi abu ba daidai ba in ta hana shi haka sai da ce mai Allah ya ma limamin harabi ki shi ya ɗauka ma Allah ya ma limamin haramin wani bala'i ne a lokacin amma daga baya sai zo ya zama limami na harami in kai raka'a biyu a can sai ka yi raka'a ɗari a wani gurin in kai raka'a biyu a can sai ka yi raka'a ɗari biyu a wani gurin ko dubu ma muna gane ya sannan za ka kai waccan ga shi ta yi faɗan ya haddace alƙur'ani ya zama limami a matsalacin harami mai huduba malami mai karantarwa mai ilimi wanda duk duniya tana faɗuwa tana ƙaruwa da iliminsa sannan kuma mai kuɗi dan minista ne na harkokin addinin musulunci ga kuɗi ga ilimi kaga duk wata ta haifi wannan ɗan lalle ko ta yi nasara a cikin rayuwarta to da haka ko ɗanki ya ɓata miki rai mai addu'a ko ɗanki ya ɓata mari ka yi addu'a shi sa annabawa yi wa 'ya'yansu addu'a ake yanzu ku ɗauki annabi Nuhu annabi Nuhu lokacin da ya zo na kera jirgi ana cewa masu zuwa su mai izgili har da ɗansa yana cewa in kun yi min izgili ni ma zan yi muku izgili kamar yadda kuke min in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru har Allah bayan an annabi Nuhu ya gama kera jirgi ɗansa bai yadda ya zama tare da shi ba ya iya imani ma kwata-kwata ke ko kai ɗan kalefin da zai ma bai kai rashin imani ba har aka zo Allah ya ce ga lokacin da za a yi ruwan tsufana amma annabi Nuhu bai fidda rai da ɗansa ba sai da ya kira yaron ya ce yaro zo guri na shiga jirgin imani na tafi da kai ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafiri kar ka zama daga cikin kafirai za ka shiga wahala amma ɗan ya ƙetasa ƙasa ya ce sa'awi ila jabalin ya asimu ni minal ma'a zan ɓuya a bayan wannan dutsen zai tare ni ya ce mai la asimal yawma min amrillahi illa man rahim annabi Nuhu yana kallo ɗansa ya dilmiya a cikin wannan ruwan wahala bainahuma almawju fa kana min almugraqin amma duk da haka ɗansa ya riga ya ruwan tsufa ne ya cinye ɗansa amma ɗaga hannu yake ne wa ɗan addu'a yana rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin yace ya ubangiji ɗana duk da dai alƙawarinka Allah gaskiya ne amma ga ɗana zai halaka Allah kai ne wato mafi iya hukuncin masu hukunci ma'ana duk hukuncin da ka yanke Allah ya yi daga nan Allah ya yanke hukunci kira shi ce ya Nuhu innahu laysa min ahlik ya kai annabi Nuhu wannan baya ci iyalanka dan shi kafiri ne innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayru salih ko dai yayi aikin da ba mai kyau ba kuma shi din ba mai kyau ba daga nan annabi Nuhu ya hakura amma kun ga har dan sai halaka annabi Nuhu yana mai addu'a to kuma haka ake so ku dage da yi wa 'ya'yanku addu'a ina fatan mun gane Allah ya kama dace wannan tace malam dan Allah ga tambaya menene hukuncin uwar da ta raba auren ɗanta za ta iya yin daidai za ta iya yin ba daidai ba idan wannan ƴar ko kuma wannan mijin da yake auren ƴarta muna gane ha a idan wannan ƴar da ɗanta yake aura tana saba ma Allah tana cin mutuncin mijinta tana cin mutuncin iyayen miji to wannan uwar ta kyauta da take wannan ƴar take ɗan yake ta muna gane ha amma in kawai ɗan sabani ne akan har kawai ta tsane ta to wannan uwar ba ta kyauta ba kuma Allah zai kama ta da zulmi muna gane ha to Allah ta'ala ya kama da shi wannan kuma tace malam ina muku fatan alkhairi tace dan Allah ina da ƴan mata guda biyu amma har yanzu ba samu mijin aure ba a tayan da addu'a to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fito musu da mijin aure na gari wanda za a yi alfahari da an aure an aure shi duk ga matasa nan gurin ku ringa ba su mana ƴan garin ku ne ga nan ba su da aure ku dinga ba ta yayin mana suna aura ku baka ta auran ga matasa nan ba abin da suka iya sai daukar recording da daukan camera diga sunan ku dinga ba su mara gane ha Allah ya sa mu daji muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mazan aure maza na gari Allah ya sa mu daji kaga matasan nan samarin na tambaye su nace ko ba ka su kaga ba wanda yake baya su kaga alama suna su ke da haka idan ce ga wani matashi mai addini yana yin hidimar addini a masallacin nan ko bayan an gama tafsirin addini ne tunda a garin ku yake sai ku nemi gidansu naga kai mutumin kirki ne da haka ina da wata ƴa to ka zo ka aura wannan babu laifi a cikin sahabbai suna yin irin wannan muna gane ha sahabbai suna neman mutane me yake faruwa me yake faruwa to kowa ya shiru mana muna gane ha ba laifi ba ne babu laifi ki ga wani yaro mutumin kirki matashi ga shi bai da aure ki nemi ya aure yake in ya yadda ya aura shi kenan sai su rufa juna a fili muna gane ha Allah ya sa mu daji wannan ta ce malam ya halatta idan mata da miji suna samun saɓani sai mijin ya dinga wa yaran habaici da baki to shin wannan mugun abun da yake jawa yaran za su wato zai shafi ƴaƴan ba zai shafe su ba na farko dai kuskure ne uba ya dinga wa ƴaƴansa baki wannan kuskure ne sannan kuma dan yayi saɓani da mahaifiyarsa ko mahaifiyar bai kamata ya yi baki ba balle kuma ƴaƴan muna gane ha addinin musulunci baya san kinuwa baya san mummunan baki abinda addinin musulunci yake so shine kyakkyawan magana amma dan ka karka yadda dan mahaifiyarsa ka bata mare ka ringa jawo dan ka bala'i saboda mahaifiyarsa mahaifiyarsa za ku iya rabuwa ko da yushi ba dole ka bace daga ran da kuka rabu ta zama ba dole ka ba amma shi din nan ba yadda za a yi kurabu in dan daba ya zama in dan fashi ya zama in kidnamba ya zama ko me ya zama sai an ce dan ta ne na haka bai kamata ka mai baki ba ita kuma in ta ji ta gaji da kai za ta iya cewa ta gaji da kai ka yi haƙuri sai ma in ka ji ka gaji da ita za ka iya cewa ka gaji da ita a haƙura haka kawai ma ana zaman lafiya in Allah ya kawo rabuwa sai a rabu ba haka bane amma dan ka ba yadda za a yi ka rabu da shi ba yadda za a yi ɗanka karbi da shi to kakka yadda ka ringa wa ƴaƴan baki ba ƴaƴanka baki saboda mahaifiyarsu ga annabi Nuhu ba abin da matarsa ba ta mai rashin mutunci amma bai taɓa muzanta ɗansa ba kai ma kakka yadda ka muzanta ɗanka ko ke dan baban yaro yana baki a rushe ka san mata suna da wani hali wai idan baban yaro ya ba ta rushe sai su zuci akan ɗansu mai duka a ganin ai zalunci da rashin hankali da rashin san gado shi yaro me yayi Allah ta'ala ya samu dace har ma sai Allah ya ce laula in sami'tumu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laula in sami'tumu wa al-mu'minuna wal mu'minatu bi'annahum وقالوا هذا إفك مجيد لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
Na'am kar kuma ta cewa muna magana akan abin da ya faru a yakin Muraisi ko kuma yakin Bani Mustalat ko yakin Bani Mustalat yakin Bani yakin Muraisi ko yakin Bani Mustalat je na karanta mana hadisin dake cikin Bukhari da Muslim na kissar yadda aka yi wa Aisha sharri wanda kuma ayat da muka karanta jiya Allah ya kira wannan labarin da kirkiraren labari kuma Allah ya faɗa a biyu ya ce duk wanda ya shiga cikin wannan al'amarin ya muzanta Aisha matar Annabi sallama to yana da zanubi gurgurdan abin da yake amma shi wanda ya jagoranci abin shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to shi kuma wannan yana da azaba mai girma kamar yadda Allah tabaraka wataala ya faɗa to kamar yadda muka ji labarin da kuma ayar da na ja guda daya muna gane ha to sai Allah yake so ya ba wa mu'minai maza da mata la dubba ne kada ana yada labari akan wani mu'mini dan uwanka ga matakin da zaka dauka in biki dauki wannan matakin baki saba ma Allah domin ba duk mutumin da aka zo aka ce ya aikata abu kaza bane ya aikata wani bai aikata ba bai ma san da abin ba amma dan sai yayi wani lokacin ma shi kansa wanda yake bada labarin ya san ƙarya yake amma hasada da jin yawani zai zama kaza yawani zai zama kaza sai ya ci gaba da yada mummunan labari akan sa tunanin sa wannan labarin zai sa wannan mutumin ya rage kima ya rage daraja addinin musulunci ladubban da ya ba mu shi ne amfanin ilimi aiki da shi so ake in ma mumini yayi laifi in ma mumini yayi laifi abinda ake so shine kirfa masa asiri kirfa mai asiri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi yake man satara musliman satara kullu ko malamai na fada in je burinka ka tona mutum asiri burinka ka bayyana da shi a matsayin ba mutumin kirki ba idan mutane to kai Allah zai yi ma haka shi sa addinin musulunci yake son magana sitirta dan adam shi yasa yana daga cikin sunan Allah as-sittir muna ganewa duk da suna cewa ba sittir bane as-sittir ne ala wajhi fa'il ma'ana Allah mai yawan sitirtawa ne dan za ku gane Allah yana da sitirta bayi akan zulubin su sitira ai kala biyu ce akwai sitira jiki akwai sitira kuma ta mutum ka san yana da laifi ka koye masa dan ya ci gaba da darajar sa a cikin mutane dan da za ku gane Allah mai sitirtawa ne in mun dauki sitira ta farko irin ta jiki kalle mu nan duka gaba daya ba wanda Allah ya hana sitira kowa yana da sitirar shi wani ma yana da kala biyar wani kala goma kai wani ma ta kai dari saboda Allah ya gaya ma shi ne sattir wanda yake sitirta kowa kamar yadda yake a cikin hadisi abu na biyu sitirta mutum a cikin laifinsa ba wani a cikinmu nan wanda zai ce bai taɓa yin laifi a duniya ba ko bai da laifi amma Allah ya lullube wa kowa laifinsa Allah baya tona wa kowa to kai ma haka ake so kar ka tona wa kowa muna ganewa to shi sa Allah yake ba mu wannan ladabin Allah yake laula id sami'tumuhu me yasa dan me lokacin da kuka ana yada labari akan Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta yi zina da ita da Safwan ibn al-Mu'attal dan me yasa zanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira da ma lokacin da kuka ji wannan labari da ma lokacin da kuka ji wannan labarin zanna al-mu'minuna wal-mu'minatu sai a ce mu'minai mata da mu'minai maza da lokacin da suka ji wannan labarin ana yadawa akan Aisha to sun zata wa kansu alkhairi me yake nufi da sun zata wa kansu alkhairi su ce Aisha matar Annabi sallama ba za ta yi wannan ba matar ga magarin mutum ma ba a mata da san zata je ta yi zina da aure balle ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da komai sai da Allah ya zabu masa garinsa ya fi kowane irin gari garin Makka da Madina ya fi kowane gari kima da daraja sannan garin Makka da Madina saboda tsarkinsu annan ne ake saukar da Al-Qur'ani ko dai kaji Allah ya saukar da aya ya ce mata suratul fatihatil kitabi makkiyatun wa hiya sabu ayat ko suratul baqarati madaniyatun wa hiya 285 aya kaga ko dai ga sura makkiya ko sura madaniya kad aflahal mu'minun da muka karanta sura ce makkiya da muka ce tana gaban suratul nur sai ka in ta sama ka biyo sai ka wuce kad aflahal mu'minun sannan zaka zo suratul nur amma suratul nur sura ce madaniya sannan bayan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mai sahabbai duk abokin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna gaba ɗayan shi ɗan aljanna Allah madaukin sarki ya zabar wa Annabi littafin da ko da littafin shine alqur'ani amma yanzu Allah sai ka zabar wa annabi mata shi sa annabi Allah ya zabar wa annabi matan da sun fi matan kowa matan annabi saboda matsayin su uwaye ne ga dukkan wani mu'mini biksan Aisha bai taba ganin ta ba biksan Zainab binti Jahsh ba biksan Ummu Salama ba biksan Ummu Habiba ba biksan Sauda ba sai dai a suna amma dukkan su a matsayin iyayen kiske saboda kima da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah yake me yasa da mu'mini suka ji wannan magana su mu'minan ba su zata wa kansu alkhairi ba zata kai alkhairi shine a zuciyar su kafi yadda da cewa eh matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi zina kuma haka ake so duk wacce aka zo za a bata ta a gurin ki cewa ta yi zina ki dauka jiki yadda ba kawai ki mu'amala da take da iya halayen ki da ta bayyana miki wa qalu su ce hada ifkum mubin ko ne yasa ba su ce wannan zance ne kirkirarre a bayyane domin yadda ba matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yi wannan ba shi yasa al-imam ibn kathir sai ce hada ta'dibu min Allah ta'ala lil mu'minina wannan ladabi ne ladabtawa ne da Allah ta'ala yake yi ga mu'minai fi qissati Aisha radiyallahu anha a cikin kissar Aisha Allah ya kara mata yadda shine afada ba'dhum fi dalika al-kalam as-su'i yayin da yawa daga cikin mu'minai suka fada cikin wannan mummunan magana kai wa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam mummunan zato wama dhukira min sha'r al-ifk da abinda aka ambata na wannan mummunan zance sai mutane suka fada cikin sa fa qala ta'ala sai Allah yake cewa laula mana ne nufin damme me yasa idh sami'tumuhu a yayin da kuka ji wannan maganar ana yada ta ai zalika alkalam alladhi rumiyat bihi ummul mu'minin radiyallahu anha wannan mummunar magana da aka jefa Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda me yasa lokacin da kuka ji wannan maganar ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا مؤمني ماذا ده متا بسزتا وكنسو الخير با سيتي با يدا ذا اي اور مؤور مؤمني تي irin wannan mummuna aiki Allah yake mai tsawo kai wannan ba kuma yanzu haka ake bata mutane a duniya duk abin da aka fada akan wata ke ma sai ki ci gaba da yada maimakon ke ma ki ji cewa biki yadda batun da baki da hujja muna gane ha malin yace da Allah yace wa qalu hada ifkum mubin sannan su ce wannan magana ce ta ƙarya a bayyane malin yace ai abinda ake nufi shine kadhibun zahirun ala ummul mu'minin wannan zance ne na ƙarya a fili da aka yi wa ummul mu'minin fa innal ladhi waqa lam yakun riba wanda ya fada cikin wannan abu ba wai a cikin wasu wasu yake bayyana ta ne yana ta ne ya kirkiro wannan magana وذلك ان مجيء الامه المؤمنين راكبه جهره اي كدوبا غني ده عائشه ce da Safwan ibn al-Mu'attal ya burfanar da dokin sa ta hawo ya taho da ita a zahiri ala rahilatihi akan dabbarsa fi waqti adh-dhahira a lokacin dai lokacin sallah adhar ko kuma lokacin kananan rana wal jaysh bi kamalihi yushahiduna dhalik dukkan sojojin da suka je wannan yakin ai sun ga lokacin da suka taho sannan manzala ta salama ma yana nan a lokacin sai malam yace walau kana hada al-amru fi riba lam yakun hada jahara da a ce da Safwan ibn al-Mu'attal da Aisha tana da wata mummunan manufa to ba za su shigo cikin mutane a tare ba sai da zaka idan mutum mazinaci ne sai dai su meeting point da matar da zai zina da ita ko da ba mata aure ba ce sai dai ya gaya mata gidan da za ta je ko ya gaya mata hotel din da za ta je ko ya gaya mata duk inda za ji amma ba za su tafi a tare ba su je su yi zina a tare kuma su dawo a tare kuma saboda tsabagen bai da kunya ya taho tare da matar har gaban mijinta ba wanda zai wannan ba wanda zai wannan in kai kana da taurin kan da za ta yi wannan ita ba ta iske wannan ba muna gane ha kuma shi Safwan ibn al-Mu'attal mu gane aikinsa ne in an je yaƙi an yi ayari a wani guri in an bar gurin to an sashi aikin ya ringa zagayawa yadda an bar wani ko ba a bar wani ba yadda ya tare an bar Aisha da ya ganta yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wannan bai mata magana ba aka muka karanta biya bai mata magana ba Aisha ta zo ta hau kan wannan abun hawa shine ya taho da ita daga nan munafikai da suke neman damar da za su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga Aisha tan da Safwan ibn al-Mu'attal sun yi zina. Munafikai suka ci gaba da yaɗa wannan maganar a cikin mutane har masu imani ma irin su Mistah su ma suka yadda da wannan suke yaɗawa. Muna ganewa? Sannan Allah ya ce in suna so su tabbatar da cewa gaskiya suka faɗa to laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Me yasa akan wannan labarin da suke yadawa ba su kawo shaidu guda hudu da suka gani ba? Me yasa ba su kawo ba? Tunda ka'ida din kan shaidun da ake tabbatarwa da mutum yayi zina shine shaidu guda hudu. To me yasa su waɗannan ba su zo da shaidu guda hudu ba? Kawai suka gina bayanin su ba hujja. Muna gane ha? Sai Allah ya ce fa in lam ya'tu bi shuhada, in har kuwa ba su kawo shaidu guda hudu ba, fa'ula'ika inda Allahi humul kadibun, waɗannan a gurin Allah maƙaryata ne. Duk lokacin da kaje kika je kika tumo wata ƴar uwarki da zina kuma bai kawo shaidu guda hudu ba, ko kin ga alama ki ja bakin ki shiru, na farko ki rufa mata asiri, na biyu karki abin da in an ɗauke ki an kai ki gurin hukuma, to kuma za a ce a yi miki wulala kamanin saboda kin mata kalati. Na uku karki faɗa saboda mai yiwuwa baki da dalili, mai yiwuwa baki da dalili saboda dan kadan an yi shi da dabi'ar zargi. Shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da itikafi, sai matar Safiya ta zo gurin sa. Da matar Safiya ta zo gurin sa suna tsaye a cikin duhun magariba suna hira, kawai sai ga wasu sahabbai guda biyu za su wuce suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mace, kawai sai suka zo za su wuce da gudu. Sai manzo Allah ya ce kai ku tsaya ku zo nan. Da suka zo ya ce ai dai kun san Safiya? Ko suka ce eh, to wannan Safiya ce matata. Sahabbai suka ce subhanallah, ya ce eh, tsoro nake kashe dan ya jefa muku wani mummunan abu a cikin zuciya. Daga nan ai za su iya tafiya su ce ai mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata a bakin masallaci cikin duhu. To me wannan yake nuna mana? Ke ma karki je gurin da za a zarge ki. Domin akwai magana ta Sayyidina Umar, duk wanda ya jefa kansa a cikin zargi aka zarge shi ba yi laifi ba. Ke ma karki abin da za a zarge ki, duk abin da kika san mace in ta yi za a iya zarginta, to karki je ki yi. Kuma ki zo kina cewa ke mutum ne kirki. Yanzu ka ɗauko mata a yin fim, wai sai su ringa cewa su mutanen kirki. To waye zai dauko mutanen kirki ne? Ku tafi location ku kwana, ku tafi wani gari ku kwana, ku ƙi yin aure, ku ringa mu'amala da maza, ko kuma duk aka ku mutanen kirki. Sannan da kanku waɗansu suke fitowa a social media ɗan rikici ya taso, lokacin da wata mata ta zo ta ce ita ba ta ba ta kuɗi sama da 5,000 ba, ta ce 2,000 ne ko 3,000. Yan fim suka fito suna magana, wani daga cikinsu ya fito ya ce abin da ake a industry na fim bayi da kyau, saboda ba a sa ma yara a fim sai an yi zina da su. Haka ya fito ya faɗa a media, kuma har yau ba su kai shi kotu ba, kaga ana yi kenan. Wata yarinya ma ta fito ta ce ita abin da ya sa ta daɗe a industry ta yi shekara da shekaru amma ba a sa ta a fim shi ne saboda ba ta yi da wani yin zina da ita ba. Haka samu wata ta zo ta ce ai shi ma wannan mawaƙin da yake sai an yi zina mata ake sa ta a fim shi ma yana yi. To amma fa shi bai tabbata yana yi ba. Saboda da ya fuskanci ta zo ta yi wannan surutun sai ya gano talauci. Shi kuma yana da kuɗi, sai kira ta yi ba ta miliyan ɗaya. Da ya ba ta miliyan ɗaya ta iza gane ba mutanen kirki ba ne, ta je gidansa ta karɓa, kuma a nan gurin ta yi bayani. Ta ce ita wallahi dama kebura ne suke damunta, wai talauci ne yake damunta, amma yanzu miliyan ɗaya nan ta cire mata kebur 900 wai a 99, yanzu kebur ɗaya ne yake damunta. To kebur ɗayan kuma ina jin ta yi shaye-shayen ta ne ta rasa miji. Da kuma za ki samu miji ki daina shaye-shaye, kuma ina jin da keburan gaba ɗaya sun fita. To karki dai ki jefa kanki a gurin da za a tuhume ki. Kin yin aure kaɗai, kiki yin aure kawai bayan kina samun wanda za su aure ki, to abu ne da zai sa a zarge ki. Abu ne da zai sa a zarge ki. Muna gane ha? To shi sai Allah yake idan ba su zo da shaidu guda hudu ba a gurin Allah maƙaryata ne. In kin damu dole sai kin ce wanta ta yi kaza ko wani ya yi kaza, to ki jira ki samo shaidu guda hudu da suka gani, da suka gani pistol in mortar mana sai dan tsibi da kabariya guda hudu to sai kije cikin su gaba. Wata rana wani sahabi ya taba zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah yau shedan yayi rinjaye a kaina na samu wata mata ba abinda ban yi mata ba sai zina kawai shine ban yi da ita ba amma komai da ake yi da mata nayi da ita sai na umri jashi gidi yace haba bawan Allah ya Allah da rufa ma asiri ka zo ka tuna kanka ka je ka yi tuba tsakaninka da Allah sai yace a so yake a mai haddi to kuma wannan tunda bai yi zina ta ainihin zina ba to babu haddi a kan shi. Ka dube da Sayyidina Umar duk zafin addinin sai yake so wannan mutumin ya rufa kansa asiri shi ma ya rufa mai asiri. Muna gane ha? To Allah yana da ka'ida yana da rufa bawa asiri. Amma in bawa ya jage ya ci gaba da yin zunubin sa yana yi to wata rana Allah zai tuna masa asiri. Wata rana a wata makaranta a Kano ba zan faɗi sunanta ba. Sai aka samu ƙawaye guda uku. Duka matan aure ne amma in sun fito makaranta kuma suna zuwa gurin samarinsu kullum suna da lokacin in dai ranar da makaranta suna lokacin da suke gamuwa da samarinsu. Wannan labari ya sosai saboda a unguwa ta yi faru ba mu da nisa da mutane. Wata rana sai wata da wata a cikin ƙawayen guda biyu to ɗaya biyu sai suka yi faɗa da suka yi faɗa sai da lokacin tafiyar su wannan gurin ya yi to ɗaya kawai da suka yi faɗa sai ta kira mijin wancan ta ce zo guri kaza zai ga wancan matarsa ga abin da take yi ita kuma ranar take zuwa mijin ya je ya same ta red handed da namiji a ɗaki a cikin hotel. To kaga dan karka ɗauka cewa in kana yin abu Allah ba zai tuna ma asiri ba Allah yana da hanyoyi ɗari da zai tuna miki asiri. Kaga wannan rigimar ta da kawarta da suke aikin tare shi ya jawo asirin ta ya toni kuma ta turo mata mijin ya zo ya ganta. Sai ga daga nan ai ba ki buƙata a ce an sake ki. Daga nan kawai hanyar gidan ku zaki nema. Ba ki buƙata. Dan ba namiji da zai je kama ki da wani kuma ya ci gaba da zama da ke sai dai in shashasha ne. Muna gane ha? Sai Allah ta'ala ya ji. ولولا فضل الله
عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
أولنا آيه بدابير ما ليس ذكرا تامنا Allah yana so yana ma duk inda ya zargi ayyukan da kake aikatawa to matakar kana da imani in ka tuba Allah zai karɓi tubanka. Allah yana kishin Aisha radiyallahu anha shi sa Allah ya saukar da wannan ayoyin ita kanta ta ce bata san ta kai matsayin da Allah zai saukar da ayoyi yana kare ta ba amma sai ga Allah yana jero ayoyi har guda goma dan ya kare mutuncin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yake walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falala Allah da rahmatsa a gare ku ba fi dunya wal akhira a gidan duniya da lahira duka Allah yana muku tausayi lamassakum fima afadtum fihi azabun azim da azaba mai radadi ta kama ku a cikin abin da ku kutsa na al'amarin Aisha kuna bata ta iya wanda suka yi wannan zunubin ba dan falalar Allah da rahmatsa ba da azaba mai radadi ta kama waɗannan mutane. Muna ganewa malamai suka ce wannan ana magana ne akan masu imanin cikin su dan ba dukkan munafukai bane. Misali yanzu akwai Hamna binti Jahash ita Hamna binti Jahash abin da yasa ta shiga cikin wannan lamarin ita ma karin da ya da Aisha kawai dan Aisha kishiye yayi take kawai dan kishiye yar uwar take ka san yana daga cikin rashin adalcin mutane shine wai mutum in ka zo kana faɗa da dan uwansa ne kawai ne bincika ya gane waye da gaskiya kawai sai zo ya shiga musamman mata su mata taya yar uwar su kishi take suke yi maimakon a an so sun tarar da kishiyar yar uwar su ana faɗa ki tsaya su binciki gaskiya in yar uwar su ce ba ta da gaskiya ce a abu kyauta ba a su ma kawai sai su shiga wasu ma in sun raina mijin sai su je su yi wannan kishiyar duka kaga wannan aiki an raina ka amma ba a raina ka ba ai ba wanda zai zo dan kana auren yar uwar su kawai dan sun yi faɗa da matarka su shigo gidanka su shi matarka to kaga daga nan sai su dauke matarka sai su dauke wannan yar uwar ta su tafi ka sallabi su sannan kuma ka san yadda ake shari'a ka kai su gurin yan sanda daga nan a kai su kotu kila sai sun je briefing daga nan ba za su tsara irin wannan hukan ba dan wannan hauka ne kawai dan kike kin tarar da yaya ki da kishiyar ta suna faɗa wai kawai kishi kike mata duka in ta mutu ya za ku yi in ko karya ta ya za ku yi in mijinta bai haƙura ba yaya za ku yi kuma ko mijinta ya haƙura ai ƴan uwanta ba za ta haƙura ba ita ma tana da ƴan uwa mai yiwa akwai mahaukata a cikin su su kuma sai su bi ku har gidanku su muku duka ce ba muku duka da Allah baka ba to ita rigima koye ta ake rigima koye ta ake mutum yana da dama in ma ƴan uwan matar ka su suke hada matan ka rigima sai ka hana su shiga gidanka wannan babu wani laifi a ciki duk matar da za ta zo gidanka ta haifan ba da fitina kawai ka hana ta shiga dama ba ka gina gidan dan ita bane ka gina gidan ne dan matan ka tunda za ta shigo gidan da ba naka ba ta da rigima mai amfanin ta ta daina zuwa to ita wannan hamna din kawai take ta shiga haka Mista shi ma ya shiga shi wani Mista dan uwa ne na Aisha na jini amma ya je ya shiga shi ma ya ringa yaɗa wannan labarin kan haka Hassan ibn Thabit mai yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam waka shi ma sai da ya shiga wannan rigimar to waɗannan tunda su mu'minai ne da misbah muna ganewa da misbah muna ganewa da misbah da hamna da kuma hassan su mu'minai ne amma tsautsayi ya sa sun faɗa cikin wannan lamari shi sa Allah ya ce ba dan fadalar Allah da rahamarsa ba a gare ku duk da kuna mumayai da kuma azaba ta same ku saboda wannan labarin da kuke yaɗa muna gane ha to kaga waɗannan sai suka zo suka shiga su mu'minai ne amma sai suka shiga to shine Allah yake ba dan falalar Allah da rahmatsa ba a gare ku lamassakum fima afadtum fihi adabun azim da azaba mai girma ta shafe ku a cikin wannan abin da kuka fada ciki ma'ana wannan yana nuna cewa duk lokacin da aka yi wani sharri aka mai kadafi kuma ke kika zama daga cikin waɗanda suke yaɗa wato kina kokarin jefa kanki ne cikin azaba muna ganewa da karki shiga ciki kuma karki yada shi sai inganta hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kiyaye min abu biyu ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna abu biyu na farko shine abin da ke tsakanin labba guda biyu harshe karki yadda harshen ke jefa ki cikin wuta domin a hadisin mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba abin da yake kai mutum wuta irin harshensa وهل يكب الناس على وجوههم او على مناكرهم الا حصائد ألسنتهم الا حصائد ألسنتهم با وانا ابدا يكي سأورن جيبا متين اوتا اكن فسكتا اكن زوزان هنسنسا لجيبا شا اوتا يفادا اولا كان شيء سبدا ابن ده هرشا سيكي جربا مسا سننغوري نبي دو النبي صلى الله عليه وسلم اكي ايشيني ابن ده كي سكانن شميو يجو دابيو الاورا متين كده يجي سابا الله ديتا to Allah yace da azaba mai radadi ta same ku id talakkawnahu bi alsinatikum ayayin da kuke fadar wannan maganar kuke karbo ta ku yada da harshen ku ba ku da hujja amma kun ji ana faɗa sai kuka ruwaita kuma sai kuka ruwaitar mana kuka jiyo kuka jiyar to da ba dan falalan Allah da rahmatsa ba da Allah ya kama ku a daidai wannan lokacin ka san yana daga cikin mummunan cikawa shine Allah ya karbi rayuwarki ko rayuwarka a lokacin da kake yin sako kuma ka'idar Allah ce in Allah ya ma wa'azi ya kawo ma jarrabawa ya kawo ma ayoyi kike da to Allah ce yalika sai kana cikin yin zunubin sai Allah ya kama ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflitu sai karanta aya cikin suratul hud yace wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kana laifi Allah yana kyale kai na ma talala kana ganin kamar ka isa ne kana yi Allah yana ma talala kina yi Allah yana miki talala hakke kin gama cika zinubi a cikin wannan aikin sai Allah ya jamfe ki kuma Allah yake in gidan ke wallahi ki sai ki kwace ba kuma kamar haka ubangijinka yake kama in ubangijinka yake kama gari a lokacin da gari yake zalunci yake yin laifi to haka ubangiji yake kama mutane kuma kamun Allah mai radadi ne mai tsanani ne لكن الكم جار غيوم الله يكي وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم سننكوك جوك رنجا فتاة دباكينكو أبن دباكو لإلي مئة كانت يمكي إيا تنوى إن كنت بتشي وتشي ومزناتي ياتي كوكما إيري إسكاتي كي نذري أتكرنك كنت بجتنا دا خجة دا شريعة تسار ذاك كما إيري إسكاتي مباشر إيتي كما تقدرش muna ganewa Allah yake wa tahtabunahu ay hayyinan wannan sharrin da akai wa Aisha kuna daukar sa abu mai sauki amma wa huwa inda Allah azim amma a gurin Allah wannan zulubi ne mai girma a gurin Allah wannan zulubi ne mai girman gaske malan yace walau lam takun zawdatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ce Aisha ba matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane lama kanat hayyinan da irin wannan mummunan magana a danganta ta da wani ba zai zama abu mai sauki ba fa kaifa wa hiya zawjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an ummi to yaya kuma ace matar manzon Allah akai wannan annabin da yake baya karatu baya rubutu khatamul anbiya annabin da yake shine cikamakon annabawa muna ganewa wa sayyidul mursalin annabin da yake shine shugaban dukkan manzanni gaba daya fa azimun inda Allah an yuqala fi zawjati nabiyhi wa rasulihi ma qil gaskiya wannan zai zama abu mai girma a gurin Allah a ringa fada wa annabin da yafi so dukkan halittunsa a ringa gaya matar wannan annabin wannan magana lalle abu zai zama mai girma a gurin Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yazalu li hada Allah yana kishin a ringa fada wa matar annabi wannan muna ganewa wa huwa la yuqaddaru ala zawjati nabiyyin min al-anbiya idhalik ai ba za ta fi kaddarawa wata mata daga cikin matar annabi ake za ta je ce wannan mummuna aikin ba hasha wa kalla ba zai yi ba har abada wa nan ma lam yakun zalika fa kayfa yakunu hadha fi sayyidati nisa'i al-anbiya in dai ko wannan ba zai faru da matar annabi ba to ya matar da Allah ya zabe ta yace duk matan annabawa Aisha yace shugaban su ya za a ce Aisha ta aikata wannan wa zawjati sayyidi walad adam ala al-itlaq fi dunya wal akhirah duk ya'in annabi adam ba wanda yake annabi daraja to kuma Aisha matar ta ce ya za a ce ta yi haka wannan ne sai Allah yake wa tahsabunahu hayyinan kuna daukuna tsammanin wannan sharrin da ake wa Aisha abu mai sauki amma wa huwa inda Allah azim amma abu ne mai girma a gurin Allah shi sai in ganke cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula lalle zaka yi samun mutum la yatakallamu bil kalimati min sakhti Allah wani mutum sai ya je ya fado ta magana da zata fuska ta ubangiji la yadri ma tablu bi san iya tsananin bala'in da wannan kalmar zata ja masa ba amma yahwi biha fi nari ab'ad mimma bayna as-sama'i wal ard amma saboda wannan kalmar da ya fada saboda munin kalmar zai ringa gangarawa cikin wutar jahannama sai yayi nisan da ke tsakanin sama da ƙasa akwai wanda zai iya biya mana cewa daga ƙasa zuwa sama tafiyar shekara nawa ce to tafiyar shekara 500 ce kamar yadda hadisi a cikin sunan Abi Dawud ya fada duk da malamai sun ce hadisi ne da'if amma da hadisin ya ce daga ƙasa nan zuwa sama wannan da kuke ganin ta tafiyar shekara 500 ce tafiyar shekara 500 ce saman tana da nisa ko jirgi da kuke ganin sa bai wuce iya wurin gajimare ba tun da gajimare ba a liƙe ki da sama ba kawai Allah ne ke ajiye shi a haka to ko jirgi kawo in kazo ta saman gajimare za ka ba ta kasan gajimare ba sai kin yi tafiya shekara 500 a kafa biki karasa inda za ki je ba ma'ana a ce tun nan da aka haife ki tafiya kike to har yanzu biki 1-5 na zuwa gudan nan ba idan shekara ki 50 shi ne kika yi 1-10 to mutum zai faɗo ta mummunan kalma bai yi wasa da ita ba wannan kalmar za ka dinga gangarawa da shi ya rinka tafiya da ita cikin wutar jahannama sai ya yi tafiyar shekara 500 kaga wannan nisan nasa ya kai nisa saboda kalmomi da muke renawa muke faɗa wani ya yi zina wani ya yi kaza wani ne yake kaza wani ne kaza to wace ka dinga maganar mutane ka yi zikiri ya ishe ka ne haka ke faɗan maganar mutane ina ruwanki da labarin wani ina ruwanki da labarin wani mata an haɗa gidan unguwa ai gulman mutane gidan suna ai gulman mutane gidan biki ai gulman mutane gurin tafsiri kafin malam ya zo ai gulman mutane maimakon kawai tarin da subhanallahi walhamdulillah wasu da tilawa ta yi kuma ba wato ba inda mace ke ganin cewa ya halatta ta yi cuta ko ta faɗi munanan magana irin tsakanin kishiyarta mace ganin take duk maganar ta faɗa akan kishiyarta kawai ya halatta da haka za ta ci mutuncinsa za ta yi mata sharri za ta yi mata ƙarfi kuma manzo Allah sai dai faɗa su uku yace wallahi la yu'min yace wallahi ba shi da imani sai dai faɗa su uku sabai suka ce waye ya rasulullah wasu ma suka ce kad kaba wa khasir wannan kun ake cewa ba shi da imanin nan ya tabe yayi asara sai yace man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu shine mutumin da makocinsa bai aminta da sharrinsa ba yana ganin zai iya masa sharri to kishe ki kuma yake makociye ki ta farko musamman in kuna gida daya in dai kishe ki bata aminta a ranta cewa ba za ki iya cutar da ita ba a fili ko a boye to baki da imani baki da imani shaydan ne kawai ke zuwa yanzu ba abin da yasa a kasar Hausa aure yake mutuwa abin da yasa abin da ke lalata aure iyaye ne da kawaye su ke lalata aure sannan da mutum kafin ta zo an mata hudu ba ai namiji goma ba uba goma bane wai ke ta aure to ko namiji ne yake aure aure matsala ce na kasu ne ba ma mace ba namiji zai iya yin aure 10-15 kuma a ɗauki mace a bashi amma ba namijin da zai ga mace ta aure maza uku ya zo ya aure ta ya san ko ya aure ta ba ta zauna ba amma su mata an gaya musu namiji 10 ba uba 10 ba ne namiji ba ɗan goyo ba ne namiji ƙanin ajali ne ya kashe keje ya aure ta duk wannan manganin wahayin shaidan ana zuga ku da shi wata rana lokacin muna karatu a da asali NCE na fara nayi semester guda daya kawai na gane ni ban yi niyyar zama malamin aji ba kawai na canja sai na koma na diploma ta lo na je na yin yodi na to wannan semester da muke guda daya mun yi wani sati na yadda ake zaman aure wata yarinya ta zo daga Kogi State yar ajin mu ce kuma mata bana da sunan ta Omolara tace a garin su yadda ake yi na farko miji baya tasowa da faɗa matarsa ta taso da faɗa na biyu ba ki yadda ki tattauna matsalarki da mijinki ko da ƙawarki ko da ƴar uwarki ko da iyayenki saboda idan third party ya shigo cikin aure lalata shi ke sannan abu na uku da na san matar bahaushe dai ba ta iya wannan ba shine idan an ci abincin safe an koshi kafin mai gida ya fita sai ta ɗebi ƴaƴanta su je sai su mai godiya sannan su mai addu'a Allah ya ƙaru muna ganewa idan an ci na rana sai su je su mai godiya in an ci na dare sai a je a mai godiya to matar ba wace take ganin taimaka maka ta muke ma in ka ci abincin dan take ta taimake ka ma waye na daga cikin abin da za ta nuna ma ta yi fushi shine take dafa abinci yanzu gida ba abinci ai gobe rafiki kaga abinci na yana nan ni kuma sai je can wani guri ni kuma dan dabe mai dadi ba ruwana bitiki ba ga abinci nan ga komai gida ba jiki jiki gida ba jiki mai wanda ta azumin Annabi Dawud cike ko kaga zan kaddara kina azumin Annabi Dawud ko sai kare ki shi sadaga hatta rarrashi matan yare da yawa in ana rarrashin su suna jin yare suna jin rarrashi shi sa namijin Bahaushe baya rarrashin matarsa saboda ita matar Bahaushe lokacin da kake rarrashin ta lokacin da ta saki sabon rashin mutunci da akwai an faɗa ya haɗa ko shi ma ya tafi sa a cigaba haka har sai kin gaji saboda in ya suke zo zai baki hakuri to daga nan kuma rashin mutunci zai tashi maimakon ki ga ya girmama ki ya mutunta ki ya zo zai rarrashe ki baki hakuri a'a ake daga lokacin da ki fara kafafa kina ganin kin isa ai ba wani isa ai namiji ne kamata ya ce da mace ya isa saboda shi sai auro guda hudu ke ko wannan guda ɗayan ko ya yi miki ko bai miki ba da haka zaki cigaba da maneji ba haka ba shi yasa magan da suke da wayo tun namiji mai wayo baya jaya zona da mata kwaya ɗaya gaskiya nake gaya muku saboda in kake matar ka ɗaya kuka je kuka yi ƴaƴa da ita to na farko dai ta daina kawo ma abinci ta daina kai ma ruwan wanka ta daina gaida kai da safe duk ƴaƴanka ne za su yi ma ba haka bane ya Allah kuma da gaskiya ba haka bane sai ta kira babban ƴarta ta kira babban ƴarta ta ce mata da babanki can ya dawo je ki kai mai abinci wai ba za ma ta je ɗakinsa ta mai sanne da zuwa ba ba za ma ta je taro shi tun daga kofa ba ka gaya mai sunan soyayya ta rungumo shi tana gaya mai magana mai daɗi ba za ta yi wannan ba kawai tana kan inda take shi sa mazan Hausa sun ringa aure kenan ba za ku iya hana mazan Hausa aure ba na dinna sauraron wata malama wata ɗan Gombe wata malama Joyiriya tana wa'azi tana koyawa mata yadda za su zama da miji ta ce kun ga mace sai ta malakanci wani mai mijinta yake so ya ci na abinci ta ce idan aka yi faɗa abin da za ki mata shi ne amfanin sana'a ga mace sai ki samo kuɗinki sai ki mai wannan abin da yake so ki zo ki ajiye mata sannan gidan ki sa mai turaren da bai taɓa sa ba ke ma ki kulle ki sa turare tunda ba a shiri yana zuwa yana kallon abincin nan ya buɗe ya ga abincinsa ne to daga nan zai fara yar jariya ka ga 50% na fushinsa ya tafi kuma ga kanshin nan sai ya tafi mai da 20% kuma yana leƙa sai ya ganki kamar wata hurul ain kin yi kulliya kina kanshi to nan ma 20% ya tafi sauran 10% tace a 10% din sai ringa ta kin ga dama ba na san ki ringa min irin wannan abin amma ita ma ta Bahaushe wai mijinta ya ɓatare ita ma ta ɓatare wai bai ita ma in mata magana ba ba kuke yi ba shi sa mazan ku ba ta son wallahi shi sa ba za su so ku ba shi sa zaga idan mutum ya je ya auro matan da suke a waje ma'ana wanda ba Hausa ba yare na waje muna ganewa to sai ji daɗin zama da su da zama da jami'a muku a cikin wannan bayanin matar take bayanin cewa ni ba ta al'adar Yarabawa ita ke faɗa ta ce al'adar Yarabawa idan an saki mace in ta zo za a yi aure sai an tambaya mijinta yana raye ko mutuwa ya yi idan aka ce mijinta yana raye za a ce to ba ta tarbiyya ba za a aure ta ba amma in mutuwa ya yi wannan kaddara ce sai a aure ta kuna ka yana da ku gyara ba ma san mu da yau an saki wannan gobe an saki wannan kuma matsalar shi ne ba wai a nan garin kawai ba duk inda kake karatu kullum takardar da za a rubuta ma ina da ƴaƴa ba miji ina da ƴaƴa ba miji ina da ƴaƴa ba miji mijin nan fa neman sa ake ai addu'a wasu ma da ba su da tsoron Allah je gurin boka jiddan miji ya zo amma kuma mijin ya zo shi ne za a wulakanta shi kuma dan Allah yanzu misali in adalci za a yi da mace da miji in suka yi aure duka sun rufa juna a ciki kun yarda da wannan amma ne tambaya nace waye rufa wani asiri ne za ku ce namiji ne rufa mace asiri wata rana wani ya ba mu labari shine kila abin da zan rufe da shi wani ya ba mu labari yace wata rana malam Mahmud Gumi Allah ji kanka da rahama. Sirkinsa da ya baka ya inge labarin ya inganta, sirkinsa da ya bashi ya zo ke shi ya zo gidansa, sai abugumi ya girmama shi ya mutunta shi da zai kuma har ya raka shi. Shi wani mutumin da ya zo shi ne wanda ya ba malam gumiya. To can kuma sai ga sirkin gumi ya zo wanda shi kuma gumi ne ya bashi ya. Da aka sai gumi shi ma ya tare shi ya girmama shi ya mutunta shi, amma sai aka san cewa girmamawa da ya yi wa sirkinsa wanda shi gumin ne ya bashi ya, ta fi girma sama da girmamawa da ya yi wa sirkinsa wanda shi ne ya ba gumi ya. Da aka ga dole ɗalibai su tambaya, tunda a iya tunani shi ne wanda ya baka ya ashi zaka mutunta sama da wanda ka ba ya. Za ka ce akar makalla wancan shi ya baka ya, mun ga dai ka girmama shi ka mutunta shi, amma wandan da ka bawa ya ka fi girmama shi ka fi mutunta shi. Sai gumi ya ce to shi ma zai ba su ansa daidai da su, ya ce shi wannan aiki ya bani, amma ni kuma wannan ni ne na bashi aiki. Ba haka ba ne? Shi wannan aiki ya bashi, shi da sha da sira rashin lafiya everything, wata ran mata mai rashin kunya, wata ran mata mai kaza, wata ran mata mai kaza. Amma shi kuma nan shi ya ɗauke sa ya kai kike yin wannan abun a can gidan. Shi sa ya ce to wannan wanda ya tare masa wannan bala'in, to sai ya fi girmama shi saboda wanda ya haɗa shi da wannan, amma ba zan ce bala'i ba. Da Allah kun gane? Da haka yana da kyau mata su gyara. Da haka wancan azumin da muka haɗu mun yi magana akan abubuwa guda goma ko? To wannan kuma zamu ware rana ɗaya mu mata lacca yadda ya kamata mace ta garke zama a tare da mijinta. La'alla in kun gyara za ga cewa an daina rubuta takarda a ikar cewa ga 'yan mata ba miji, an daina koran mata daga gida, amma ka je baka samu ba, kana cikin tashin hankali, kowace ƙaramar halitta ta zo ta ringa ma rashin kunya. Ai akwai matsala, ba ta da ƙwari, ba ta da komai, abinci sai an bata kuɗin kashe, ya ce an bata fiye wata sai ka je kanti ka shiga ka mata, sannan kuma ta ce kai ne ba za ta mutunta ba za ta kimanta ba. Ya Allah an yi daidai a nan gurin? Ai shi da ma ka'idar rayuwa babba tausayawa na ƙasa yake, shi kuma na ƙasa girmama babba yake. Ashe tsakanin mace da miji, mace ta mijinta ya tausaya mata ita kuma ta girmama shi, amma in dai ba ta girmama shi kuma zai tausaya miki ba. In dai ba ta girmama shi ba zai tausaya miki ba. Shi sa matan da suke da kirki suke da mutunci kullum za a ga wata mace ka ringa ya aka yi na gwannan yana ji da ita. Muna gane ha? Ya aka yi na gwannan yana ji da ita. Saboda abubuwan arziki da kirki da mutunci, wasu matan gani suke kawai mu'amala ta aure ce take sa miji, wallahi ba wannan bane. Mutuntawa da kimanta da darajawa shi yake sa namiji ga kima ke da daraja ke, amma in kina wulakanta shi wallahi ba zai ga daraja ke ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.